Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Wadin aikin kotun kolin Amurka ya kusa kammala, kuma cikin mako biyu masu zuwa ana sa ran alkalan za su ba da ra'ayoyi kimanin 20 waɗanda a ciki akwai waɗanda za su haddasa dambarwa ga koma wani hukunci kotun ta yanke. Shari'un da ba yanke ba sun haɗa da mataki na yanke kan samun damar shiga kwalejoji, sai shari'a kan kome tsara shafin yanar gizo na bikin aure na da hurumin kin aiki ga masu auren jinsi ɗaya. Kalubalantar shugaba Biden kan matsayar yafe wa dubban ɗaliban Amurka ba suka, sai kuma wata shari'ar da ta shafi ko 'yan majalisar jihohi a karan kan suna da hurumin sauya dokokin zaɓe. Kotun da ke da tsarin masu tsauri na mafi rinjaye shi ne samun alkalai 6-3 ta yanke hukunci kan feda dozin 3 na ƙararraki a wa'adin nan nata, kuma ba wanda aka yanke da ya saba wannan yawan na alkalai 6-3 bisa matsaya, amma hakan na iya sauyawa a makonni masu zuwa. A cikin shari'a wanda ake matukar zuba ido a kansu, akwai biyu da ke kalubalantar la'akari da jinsi wajen samun damar shiga kwalejoji da jami'o'i. Duk kararrakin biyu wata kungiya ce ta rajin samar da adalcin shiga makarantu ta shigar da su, da ya karar ta shafi jami'ar Harvard ne, inda tsayar kuma ta shafi jami'ar North Carolina. Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karbar kudin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asia ba ta samu wani ragi na musamman ba. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan sa na man fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur din da kudin Sin, wato Yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage wa Pakistan farashin man fetur din ba. Wani shahararren malami ɗan Ahlus Sunna a Iran ya yi kira ga bunƙasa kare haƙƙoƙin mata, da yake jagorantar sallar Juma'a zahidan da yake helkwatar lardin kudu maso gabashin Iran mai rashin zaman salama na Sistan da Baluchistan. Shahararren malami Imam Abdulhamid Ismail Zahi ya yaba wa gwagwarmayar tarihi ta matan Iran, yana mai zayyana su a matsayin gwarazan cimma nasarori da dama waɗanda maganarsu ya zama gwamnati za ta saurara. Malamin da an daɗe da sanin goyon baya na magana da ya nuna wa shugaban Iran mai tsaurin ra'ayin mazan jiya Ibrahim Raisi. Hudubar ta Ismail Zahi ta zama bara'a ga matakan gwamnati tun ɓarkewar zanga-zanga faɗin ƙasar a watan Satumbar bara, biyo bayan mutuwar matashiya Bakurdiya Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro don samunta da laifin karya dokar sanya hijabi mai tsauri ta Iran. Bayan sallar, masu zanga-zanga sun hau kan tituna suna furta kalaman ƙin jinin matakan gwamnatin Iran duk da tsaurin tsaro a yankin. Duk da dai ƙasar Iran na mutunta sauran mabiya addinai tsiraru a ƙasar da suka haɗa da mabiya addinin Krista, Yahudanci da Zoroastrian, ba ta amince da addinin Baha ba. Hare-haren jiragen sama da aka yi sun kashe fararen hula tare da tarwatsa sassa da dama na babban birnin Sudan a jiya Asabar, kamar yadda mazauna ƙasar suka bayyana, yayin da ɓangarori da ke gaba da juna suka amince da wani shirin tsagaita buɗe wuta a jerin yarjejeniyoyin tsagaita wuta da suka gaza kawo ƙarshen tashin hankalin. An shiga wata na uku ana gwabza faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai ba tare da samun wata fa'ida ba. Yaƙin ya raba 'yan Sudan miliyan 2,200 da muhallansu, ya kuma jefa yankin Darfur da yaƙi ya daidaita cikin mummunan bala'i, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan lafiya na Sudan ya ce rikicin ya yi sanadin kashe mutum fiye da 300,000 tare da jikkata wasu fiye da 600,000. Da yammacin jiya Asabar, Amurka da Saudiya sun ce ɓangarorin biyu sun amince da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da za a fara a safiyar yau ɗin nan Lahadi. Yarjejeniyoyin da aka cimma a baya ba su yi nasarar kawo ƙarshen faɗan ba. A yau Lahadi ne al'ummar ƙasar Mali za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen raba gardama kan sauya kundin tsarin mulkin ƙasar da gwamnatin mulkin soji da masu iko a yankin suka ce zai share fagen zaɓe da koma mulkin farar hula.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan wato shiri. A yau shirin yana kasuwar tarauni mai tsohon tarihi da take tsakiyar birnin Kano a Nigeria. Domin jin yadda a takaice tarihin kasuwar tarauni yake, ina tare da shugaban wannan kasuwa, zai dan fada mana a takaice ya tarihin kasuwar tarauni take ne. A kama kallawar suna.
To, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Asmana misbahu nafi tarauni, kuma ni ne acting chairman na kasuwar tarauni. Wannan kasuwa ta mu tana da dumbun tarihi, kuma ina ce tsohuwar kasuwa ce ma kusan bin yi ƙarya ba, domin akan idan mu ta dawo nan tun daga tsohuwar kasuwa ta wajen gidan Bello mai tama, da anan take daga nan kuma ta dawo nan kusan in ba na manta ba shekarar da ta dawo nan bai wuce yan watanni ko yan kwanaki da ba har yayi wa shagaruku zuwa nan kasuwar lokacin kasuwar ta dawo nan ba.
Tun
ta dawo
kan kana magana shekaru 40 da doja kenan
insha Allah kwarai ku, tsakanin 81 zuwa da 84 haka dan wannan lokacin ne kwarai ku insha Allah. To, wannan kasuwa ta mu kuma alhamdulillahi tana ci gaba ga masu kayan miya, masu saida mai, masu saida kayan abinci, da kuma bangaren masu saida nama, ga kuma bangaren masu saida kayan irin kaji haka da sauran su. To, kusan haka muke ta fama a kasuwa alhamdulillah, gashi nan kuma kullun ana samun ci gaba dai.
Wai kafin ta dawo nan inda muke da kai, dama can waɗannan nau'ikan abubuwan da ka ambata su ake cinikai, su ko kuma bayan dawo ta ne aka samu sauyin abubuwan da ake kasance su?
To, a wancan lokacin gaskiya kusan dan canjin da aka samu ba mai yawa bane, domin a wannan lokacin zaga bangaren masu awan kayan abinci, zaga bangaren su daban, masu sayar da kayan miya kamar ne ga haka, kusan haka yanayin kasuwar ke, sai ba ta kai girman nan ba, tun da kasuwar ba ta kai yawalwatuwar haka ba, ma'ana
girman
ta bai kai haka ba,
sai wata kila rashin girman ne yasa ma
aka taso aka dawo nan din.
Masaurare malam Musbahu kenan shugaban kasuwar tarauni, kuma kun ji wato bayanai daga gare shi. Yanzu zan je ga wani malami da naga yana sayar da kayan miya. Malam, sunanka?
Abba.
Malam Abba, me da me kake sayarwa?
Da cabbage, carrot, cucumber, peas, green beans, sauransu dai.
Ya kasuwar take kasancewa?
To, ga kanan dai. Eh, to, masha Allah, alhamdulillah, ana yi.
Yanzu wannan kabejin da naga dunkuli-dunkuli nawa ne?
Ka samu 250, 300, 350, 350.
Ga karas ma ka kulla, ga wannan basame, wannan barkono ne?
A wannan green beans ne.
Green beans ko? To, shi kuma na wannan?
Nan ne haɗe.
Wannan fa karas?
Wannan karas, kullansa 100, akwai na 100.
Wannan auna ake?
Wannan? Eh, kukulla shi dai muke yi 100. Ana auna gwangwaninsa 300.
Farashin kaya ya ƙaru ko yana na aiki?
Gaskiya dai daman idan wannan sai zai dinga iya ƙaruwa, komai iya dan tabuwa, sai lokacin sanyi kuma sai shi kasa.
Na saurare, yanzu kuma na zo wani cebiri, tumatiri da tattasai ne wato na gani gashi nan an kasa shi. Barka har kasuwa, ya suna?
Suna na Awwal Raju.
Mana Awwal, kamar tumatiri ne wannan ko?
Sai shi nan ma ɓalo-ɓalo.
Wancan taruhu ne?
Taruhu ne.
Wancan fa?
Tattasai.
Yawa, ya aunawa ake yi ko kuma guda ɗaya ake sayarwa?
Eh, duk yanda ya kama muna yi. Idan mutum ya zo yana buƙatar auna mai, ana aunawa. In kuma aunawa, in kuma sayarwa kamar ɗiba za a yi, shi ma muna ɗiba.
To, ya yanayin kayan yake, misali ta ɓangaren farashi?
Kamar shi wannan tumatir kenan ko gaba ɗaya daga su? Shi tumatir muna sai da shi kamar 17, kamar 1,700 kenan.
Kwano ɗaya?
Wannan kuma 1,500 a taru kenan. Tattasai kuma 1,500.
Kai harkar ka ta manya ce, ba kulla-kulla nan kenan.
Ba kulla ko? ana kula mana ga wannan gara gani naira dagi haka idan mutun ya zo ma yana bukatar namu sun aka iya kula mana kawai dai ta sabgar sai dai ka san dole sai an tafi da manya da kuma kanana ba zai wa a ce kawai kowa in ya zo dole babban za a yi mai ba kowa da yanayin karfinsa
ga damuna ta kama misali wai yanayin kayan ya kare ne ko kuma ya ragu tunda waɗannan abubuwan an funo masu da rani
eh gaskiya dama kamar yanda kowa ya sani wannan kayan in dai lokaci ya zo na damuna yakan karuwa saboda wanda yake a gona idan ruwa ya taba shi yana dan konewa ne ya samu matsala sai sa zaka ga duk lokacin da yafi yin tsada yafi yin rashin kyau idan yafi in kuma lokaci ne da kaga yafi kyau to zaka ga yafi sauki shine abin da yake faruwa
to ya yanayin farashi ya karu ne ko ya ragu da wancan ma gaskiya ya karu sosai ma yanda ba a tuna ba an ce akwai matsalolin tattalin arziki saboda an janye tallafin man fetur ya masu zuwa suna san
batu akan man fetur gaskiya ni dai har yanzu ba zan iya tabbatarwa da cewa dalilin man fetur ne yasa kayan ya tsada ba saboda tun kafin man fetur ma kwanaki mun fuskanci matsala ta wasu tsutsaye da suka kama tumatirin shine dalilin fara yin tsadarsa daga baya kuma sai ruwa ya sauka wanda kuma dama idan ruwa ya sauka sai an samu wannan matsala
masu saurare bayan da na kammala da wato mai tattasai da tumatiri ga kuma a gaban mai manja da man kuli da sauran nau'ikan mayuka ga ma wata hajiya na ga tana ta kokarin za ta yi transfer ta an ba ta mai ne ko hajiya ina yi ni lafiya lau
kin sai mani hajiya
to man gyada ne ko manja
mai gyada
farashin sai yayi going up ko down yayi
is coming down alhamdulillah
to masha Allah yalla bai barka dai ya suna
na na alhaji
tashi kana ta auna mai
ya kasuwa
alhamdulillah
wannan man gyada ne
ni a vegetable ne wannan irin vegetable
to na gane da bayan wannan vegetable din da wannan kuma manja ne ai ko
manja
yawa to ya yanayin kayan yake
aya dai gashi nan alhamdulillah
farashi fa
farashi gaskiya kusan komai ya tsaya inda dai muke so ka dai har yanzu dai kayi bai kara ya tsaya irin da wode dai da wanda dai ba
wato bai gaba ba bai ba
yawa ya tsaya tsak ba
eh yanayin masu zuwa kusan wani misali masu saya su zo su saya da sauran su karuwa suke ko na lagwa ko kuma a wani zai zo ya sai galan ne ko kuma masu yawan na dauku da kulli ne suka fi yawa misali
ya danganta kowa da irin wanda yake sai wanda ko wanda zai zo su garka wani galan wani kwalba kowa dai da irin karfinsa
masare kamar yadda muke ci gaba da kawo muku bayani dangane da yadda hada-hada take kasancewa a kasuwar Tarauni a ta birnin Kano mai tsohon tarihi yanzu kuma gani a gaban wani teburi wanda wasu abubuwan ma ni ban san sunan su ba amma tun daga mai teburin bari ya mana bayani malaya sunan da yake kuna
sunana Umar
yawa nan da me da me ne ga wani abu ma kullacin
yawa stockfish akwai crayfish akwai agushi akwai ogbono akwai ganda
na ga ma har ka jika ganda
wallahi an jika ta
me yasa kake jika ta
eh saboda ai ta jika ta ake
to wallahi ya yanayin kasuwa
eh yanayin kasuwa alhamdulillah komai ya dan sauko dai ba kamar da ba gaskiya
menene kake ganin yayi ya sa sun yi kasa farashi
abun da ya kasa a cikin su kayan wai
eh
ga wagan dama da an kaso ta 2000 za a kara ma kamar ta 600
a misali farashin ta yayi kasa ne ko yayi sama ko yana nan ayin da yake
ya dan ragu wallahi
in aka kwatanta da yaushe misali
kamar kwanakin baya ai ta baka nan yanzu gaskiya dai alhamdulillah
haka shi kuma wannan gyada ce ko
gage gyada ba
eh na gane ni kakkiya
wannan gage ba
tunda ita ma kayan miya ce
eh kayan miya ce
na'am to ita ya farashin take
ita farashin ta ya bambanta da akwai mara nika wannan dai ta fi tsada
na'am
wata aka niga
eh
yawa
idan muka dunkule zancen yanayin kayayyaki farashin kayayyaki sun yi kasa ne gaba daya saboda faduwar damuna ko wani abu ko kuma a wasu sun yi kasa wasu sun yi sama wasu kuma suna yanda suke
gaskiya dai an dan samu sauki wallahi an samu sauki amma komai ma an samu sauki
ko godiya muke yi malamu yawa masu rarrai gani kuma a wani wato shago wanda shi kuma shinkafa ake sayarwa da wake da gero da flower da sauransu amma dai gani a kusa da ɗaya daga cikin masu shagon malayan suna
sunana Malam Ibrahim
shinkafa da me kuke sayarwa ana
shinkafa akwai ta tuwo akwai ta dafa
akwai tatto 2200, akwai 2000, akwai kuma ta dafa ya gwamnati 2400, akwai 2100, akwai 2000, akwai 1700.
Farashi ba wajen kala bakwai yanzu ga lissafa mu
wajen kowace ai da yanayinta.
To wannan kaman gero ne ko maiwa?
Wannan maiwa ce 1000 gero 900.
Ga can
wake kuma 1600, ja kuma 1700, ja kuma fulawa 1500,
kwano daya,
kwano daya gida 2000.
Kwana ga can kuma ga wani abu kaman garo, ga dawa can ma kaura ko
dawa 900, waken suya 1000, alkama 1500, garin tuwo akwai dan funto 1100, akwai dan Kano 1000.
To duk waɗannan farashin da kake gaya mana ya daɗe a haka ko kuma yana hawa ne, yakan hawa ya sauka?
Gaskiya ya ma jima ma bai sauka ba, sai dai karuwa yake dani.
Karuwa yake yi?
Karuwa yake dani gaskiya.
To ya yanayin masu zuwa su saya?
Suka saya amma ana ɗan yawan kwamfila haka saboda
ana ƙorafi.
Ana ƙorafi
saboda me?
Saboda tsadar rayuwar ta canza.
Akwai farashi ya ƙaru?
Farashi ne ya ƙaru gaskiya ne, saboda kuɗin mai haka.
Masarare, da haka muka zo ƙarshen shirin nan na kasuwa a kai miki dole. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kammala kuma ya zo gare ku, sunana Muhammad Ibrahim Kwari, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa a kai miki dole.
Ya ta Amerika ga mun shirin biciko mana dahi.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ɗan uwa maza da mata, salama a gare ku. Ni ne mai suna Reverend Sumaila Labo, ina hidimar bishara karkashin Église Evangélique de la République du Niger, ERN, a nan maraɗi cikin jamhuriyar Niger. Ina cike da farin ciki na gabatar da wannan nasiha ta ranar Lahadi bisa ga jinƙai da alheri da Allah ya yi mani. Ina son in kafa nasiha ta a kan waɗannan ayoyi na littafi mai tsarki cikin wasiƙar Manzo Bulus zuwa ga Filibiyawa sura 4 aya 8-9. Daga ƙarshe kuma, ‘yan uwa, ko menene na gaskiya, ko menene abin girmamawa, ko menene daidai, ko menene tsatsarka, ko menene abin ƙauna, ko menene daɗaɗɗar magana, in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo, a kan waɗannan abubuwa za ku yi tunani. Abin da kuka koya kuka yi na'am da shi, abin kuma kuka ji gare ni ku aikata, ta haka Allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku. ‘Yan uwa maza da mata, nasiha addu’a ce, fata ne, roƙo ne. Ina addu’a ga Ubangiji Allah mai iko duka, wanda ya halicce mu, ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na gaskiya, ya ba mu ikon tunani da yin abin da yake na girmamawa, ya ba mu ikon yin tunani da aikata abin da yake na daidai, ya ba mu ikon yin tunani da aikata da faɗin abin da yake daɗaɗɗar magana, kuma in abin da ya cancanci yabo. Allah mai zartar da salama ya ba mu salamarsa a cikin zukatanmu, a cikin ƙasashenmu, a cikin kuma duniya baki ɗaya. Salama a gare ku.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan mura da kuma alaji tare da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Turkiya dake Abuja wato Nizami. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan mura.
Mura shine ya kasance an samu ƙwayoyin cuta Johnson virus su shafi tantanin da yake rufe da cikin hanci da bayan hanci da makogoro a wani lokacin har zuwa huhu. A wannan shi ake cewa mura.
Shin menene alamomin mura?
Alamomin mura sun kunshi yoyon hanci kamar majina ya rinka fita daga hanci, atishawa, makaki a makogoro da hancin da tari, wani lokaci da ciwon kai da zazzabi. Idan mura ce ga magari ba su fai tsanani ba, amma akan samu wasu muran musamman mura da aka fi samu a irin annoba takan iya zuwa da abin da ya shafi wannan zazzabin da ciwon kai mai matsananci da kuma a samu matsala wurin numfashi.
To likita, cutar mura ta kasu kashi nawa ne?
To mura za a iya kasata misali a ce akwai ta gama gari wato common cold, akwai kuma wadda take zuwa a matsayin annoba kamar irin su mura tsuntsaye, irin su corona da sauran su SARS da aka yi a baya da za a iya sasu a cikin ajin mura. Akwai abinda kuma za ka ga komai za a ce masa mura ne, to amma a likitance ba za a kira shi mura ba saboda ba ƙwayoyin cutar da suka kawo shi wato kamar misali irin su alaji. Akwai wanda misali yanzu magi tana gittawa zai fara tari da atishawa da duk alamomin murar nan, ko kuma idan ya shaki wani abu da jikin shi baya so na alaji zaka ga yana tari da atishawa da kaikayin na makogoro da sauransu. Su a likitancen misali ba za a kira su mura ba, to amma duk alamomin da kai mara lafiya zaka je zaka ce mura ne, sai dai an je asibiti likita ya ce wannan misali alaji ne ko ya ce ko kuma wani polyp ne a cikin hancin ko kuma ya ce ko wani kari ne ya fito a cikin hancin da yake baka waɗannan alamomin muradin.
Tsakanin manya da yara su waye suka fi cin karo da ko kuma suka fi yin mura, kuma menene dalili?
To yara sun fi yawan samun mura idan aka kwatanta su da manya saboda kuma dalilai da dandama. Misali garko jikinsu ba ta yi ƙarfin da za ta yaƙi da yawa daga cikin ƙwayoyin cutar da suke kawo mura nan ba. Sannan kuma idan ka kula mu'amalar yara ta fi ta ƙud-da-ƙud akan misali ta manya. Idan ka je makaranta misali ka ga yadda suke zama suke wasanninsu suke cuɗanya da juna, idan kenan aka samu yaro ɗaya da mara nan zai iya rabawa da ƴan ajinsu. Sannan kuma da za a fito wurin filin wasa to har da waɗanda ma ba ƴan ajinsu ba saboda mu'amala ta kusa da suke yi za su rarrabawa junansu. Sannan idan babba yana da mura misali zai ɗauki ɗansu matakai na kada atishawa ya wanke hannun shi ya kauce daga jama'a. Shi yaro ba ruwan shi da wannan ba zai ɗau wasu matakai ba, bai ga dalilin da zai sa a sa mai wasu dokoki ba dan yana da mura saboda haka mura ta fi yaduwa a cikin yaran ma fiye da manya.
To likita, menene bambancin mura da kuma alaji?
Bambancin mura da alaji na farko shine ita mura ƙwayoyin cuta nau'in virus suke kawo su, amma alaji jiki ne baya son haɗuwa da wani sinadari na zai iya zama ko a iska ko a ruwa ko a abinci ko kuma mutum ya shaka ko ta turare ko wasu abubuwa dai daban. Saboda haka da mutum ya haɗa wannan abin da baya so, garkuwar jiki ita za ta fara complain wato ta fara nuna damuwar ta. To waɗannan nuna damuwar da garkuwar jiki ta shi yake kawo abubuwan da ke faruwa a alaji, kenan sai ya fara samun majina da atishawa da makaki da sauransu. Kuma shi kusan kana haɗuwa da abin da jikin baya so yanzu nan ne matsala za ta zo. Sannan kuma idan aka bada maganin alajin nan ana bada shi ɗan lokaci kankani sai kaga komai ya lafa. Kuma har masu alajin yawanci za su gane cewa to fa idan na haɗu da wancan abin, misali wanda yake da alaji da sabon fenti ko mage da sauransu, sun san cewa da sun haɗu da wannan abin fa ga abin da zai biyo baya, saboda haka za su iya kauce mai. Amma mura ita ƙwayoyin cuta ne da za ka iya shaka ma baka san kama shake su ba, kuma su dan ɗauki ɗan lokaci kafin su fara nuna alamu.
To yaya tsananin cutar mura idan har ba a ɗauki matakin da ya dace ba?
Tsananin cutar mura yana da alaka da abubuwa da dama. Misali, yaron da yake da ƙasa da wata ɗaya idan yayi mura to yawanci ko da mura garma garici tana wahalarwa matuƙa saboda ba zai iya shan nono ba, hanci zai toshe saboda ka dole baki ya zama a buɗe. Kasancewa ba zai iya shan nono ba, gashi yana jin yunwa amma ba zai iya shan nono ba, zai kuka ya ihu ya hayaniya da za a ma kasa gane me dalili, amma matsalar kawai mura ce dai ba wai wani abuwa na daban. Sannan kuma saboda kasancewar hanyoyin iskar su yan ƙanana ne to sai ya zama mura ta wahal da su sosai har a samu matsala wurin numfashi da sauransu. To haka kuma tsofaffi na iya samun matsala da mura sosai ba kamar sauran mutane ba saboda su ma maganar garkuwar jiki ba ta da ƙarfin da za ta kwantar da shi wannan cutar ta mura, sai ya zama sun wahala. Sannan ya danganta ga menene ya kawo mura. Idan gama gari ce kuma garkuwar mutum lafiya lau babu matsala to ba ta fi wahalarwa ba, amma idan garkuwar jiki na da matsala ko saboda mutum yana da wata rashin lafiya da ta kawo garkuwar jikin na da matsala kamar misali ciwon suga wanda ba a samu an controlling din shi ba, ko wanda suke da misali ciwon kanjamau ya zama garkuwar jikin ba ta da karfi, ko wanda suke akan wasu magunguna musamman steroids wanda su ma garkuwar jikin su ya zama ba ta da karfi, to idan suka samu murar koda ta gama garci tana iya wahalar da su sosai. Ita kuwa murar da ake samu a annoba mun gani irin matsalar da aka samu a duniya, mutane da dama sun rasu saboda irin waɗannan murorin da aka samu na annoba, saboda haka ya danganta abubuwa da dama.
Shin mura na daga cikin cututtukan da ake iya yadawa?
Lallai cutar mura tana daga cikin cututtukan da ake yadawa. Kusan a ce ma ba a san ta cuta da ta ake yada ta cikin al'umma da ta fi mura saurin yaduwa ba. Cuta ce da ake yadawa matuƙa.
To likita, me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamu da mura?
To idan mutum ya kamu da mura da bukatar ya san cewa cuta ce mai yaduwa kuma zai iya yada ta ga waɗanda suke kusa da shi, saboda haka sai ya amfani da mask, wato takunkumi da aka amfani da shi lokacin corona, sannan ya rinka wanke hannun shi akai-akai. Sannan idan mutum zai tari kada ya sa tafin hannun shi ya tare hanci ko baki, ya gara ya amfani da wajen cikin tafin gwiwar hannunsa, tunda shi ba amfani da shi wurin taɓa kofofi ko wurin gaisawa da mutane, wannan da zai sauƙaƙa wurin yaɗa cutar. Idan yaro ne ƙarami yana zuwa makaranta da buƙatar a yi haƙurin 'yan kwanaki har mura ta sauƙi, saboda idan ya je makarantar nan zai iya yaɗa ta, kuma wataƙila shi ɗin yana samun sauƙi wanda kuma ya yaɗawa shi ma ya sake dawo mai da ita. Saboda haka idan aka ɗauki waɗannan matakai insha Allah za a samu sauƙin yaɗa ta.
Shin cutar mura tana da nasaba da mu'amala ko kuma mu'amala da sanyi?
To dangantakar mura da sanyi abu ne da ya kamata ya duba wasu matsaloli. Na ɗaya dai, sanyi baya kawo mura, kamar yadda muka yi bayani ainihin mura ƙwayoyin cuta ke kawo ta. To amma misali akwai waɗanda suna da alaji ɗinsu na sanyi, in suka da abu mai sanyi su kuma alaji ɗinsu, wato abin da ake cewa cold allergy, kaga kenan za su iya samun wasu alamomi na mura wanda kuma za a iya ɗauka cewar irin waccan mura ce ta ga mura gama gari, amma ba shi ba ne.
Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com. Na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.